Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Lauyin ceton al'umma sun fara shirye-shiryen yin gwagwarmayar kwato 'yancin haƙƙin matashin nan da ake zargin tsohon DPO mai suna Kwanta-Kwanta shine ya yi sanadiyar ajalinsa. Wato dai batun gawar nan wata ta shekaru 20 ba tare da an binne ta ba. Da alama dai allura fa za ta iya tono garma. Wani bincike da BBC ta gabatar ta gano cewar akalla yara 700 ne suka yi batun dabo ko sama ko ƙasa tun farkon shekarar 2019. A yau ne ma dai yaran nan guda 9 waɗanda aka sace su daga Kano aka kai su can Zahar a nan buraka kasuwancin su suka kai wa mai girma gwamnan Kano Kadumul ziyara. Batun hatsi naira 100 lakada. Da wasu mutane suka yunkurin bashi dan kada kwanzan tonishin. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin saki saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda ma sallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da wata takardar koke da kuma korafi da wasu mutane su 10 maza da mata suka rubuta wa kwamishinan 'yan sandan jihar Kano. Inda kunshin takardar tasu ya bayyana cewar ya mai girma kwamishina kai wa Allah da ma'aiki kana 'yan sanda farautar mu domin kusan dukkaninmu mun bar gidajen mu mun bar 'ya'yanmu mun koma muna ta buya kai ka ce gafiyoyi ko beraye. Dalilin da ya sanya muka yi wannan balaguro ya biyo bayan yadda muka karbo kudaden mutane akalla mutane sun fi 1000 muka karbo kudaden su da zimmar kaiwa wani kamfani da yake bada aiki. Bayan da muka kai wannan kudin sai muka fuskanci kamfanin ma na bugi bagiro ne har ma da hukumar tsaron kaya ta DSS ta maka mamallakin kamfanin a gaban kotu. Sidira ta biyu sakin layi na uku ya bayyana cewar ya mai girma kwamishina kai wa girman Allah daga hannun wani matashi mamallakin wata cibiya mai suna N40 wato dai Yunusa dan Lamiya Ado inda suka ce dukkaninsu akwai mutane sama da guda 300 kowanne a karkashin sa waɗanda kuma wasu ƴaƴa ne da ƴan uwa da jikoki wasu kuma makota ne da ma sauran al'umma waɗanda zaman duniyar su ya gigita su kuma a matsayin su na Aden suka rinka bibiyar su suna karbo naira 500 naira 20 da naira 30 har ma da naira 1,500 suka kuma dinka maka a wancan kamfani na M40 da zummar za a ba su kuɗi karkashin wani shiri mai suna Feed the Children da ma sauran shirye-shirye da ake zargin shi wannan kamfani na bugi bagiro ya shirya. Inda suka ce bayan gano cewar ashe shirin kwanta-kwanta ne nan fa hankalinsu ya tashi inda matasa suka dinka yi musu sintiri zuwa gidajensu. Kunshin takardar ya bayyana wata mata wacce ta bar gidanta ta gudu ta bar 'ya'yanta da mamijinta saboda yadda 'yan sanda da ma sauran al'umma suke mata sintiri. Shi ma dai wani mutum a cikin kunshin takardar ya bayyana cewar kusan naira 10,000,000 ya kai wa wannan cibiya har ma kunshin takardar ya bayyana cewar ya mai girma kwamishina kai wa Allah da ma'aiki a karo na biyu ka sanya Khalifa Diado mamallakin wannan cibiya ya dawo da tsabar kuɗi har naira 30,000,000 wanda shine kwatankwacin kuɗin da aka rasa kuma da shine muke sa rai za mu biya dukkanin kuɗaɗen da muka karɓa na hannun mutane. Amma dai tsokacin mu shine do Allah do Annabi a ban mu musakaya mu rinka zama tare da 'yan uwanmu da iyalanmu tunda dai akwai wannan magana a gaban kotu don haka mai girma kwamishina ka tsoma baki waza wa salam ka huta lafiya. To mun tuntuɓi Abdullahi Haruna Kiyawa wanda ke zaman kakakin rundunar 'yan sandan Kano amma dai ba mu samu jin ta bakinsa ba. Amma dai ba fa za mu ajiye wannan batu a nan ba in Allah ya kai mu zuwa gobe za mu tuntuɓi Abdullahi Haruna Kiyawa don jin ina matsayin wannan takarda. Sannan kuma filin inda ranka ya tuntuɓi Khalifa D Ado ta wayarsa inda ta rinka bugawa kamar haka. To wannan da ya shi ne nema kusan na biyu ko na uku mai sauraro kuma kaji yadda wayarsa take amsawa. Amma mai sauraro za mu dasa wakafi a nan za ko mu ci gaba da bibiyar wannan magana a cikin shirye-shiryenmu na gaba Allah kuma Ubangiji ya sanya mu dace. Yanzu kuma sai makarantar sakandaren HSCC wato Aminu Kano Community Commercial College da ke kan titin Goron Dutse inda bayan ɗalibai sun zo makaranta sai suka tarar an jibge tarin jami'an tsaro a bakin shiga wannan makaranta kai hatta kai hadda a buga tear gas domin dai kore dukkanin ɗaliban makarantar kansu koma gida har izuwa wani lokaci. Kode kire wata majiya mai tushe ta bayyana wa inda ranka cewar tun ajiya daliban sun so yin tutsu amma dai ajiyan ba samu daman yi ba. Wataƙila haka ne sanya aka jibge jami'an tsaro a yau. Majiyar ta inda ranka ta ƙara da cewa dalibai sun so yin tutsin ne biyo bayan wai canjin dukkanin malaman makarantar da ake zargin za a yi shi dare daya da Bahaushe kan ce Allah kan yi bature. Lamarin da ya sanya daliban suka hau kujerar naki.
Jiya ne aka yi wa malaman mu transfer ga baki ɗayan su, shine jiya muka ta zanga zanga muka tare titi muna ta obe obe.
Su ma dai wasu daga cikin iyayen daliban sun bayyana wakilin namu cewar haka siddan aka ce yaran nasu su koma gida.
Na bai ci ofarwa irin wannan ba sai yau yaran nasu sun dawo sai suka ce ai ba a makaranta babu a rubuce babu dalili ba wani abu kawai ne an ce ba sa makaranta.
Ko da yake wakilin namu ya yi tattaki har zuwa hukumar ilimin sakandare wato gidan malamai dan jin dalilin da ya sanya aka samu haka a wannan sakandare ta Aminu Kano. To amma dai sun ce ya koma za su neme shi. Kai zuwa yanzu dai ba su nemi Aminu ba kuma musamman zuwa mai samu shi. Daga makarantar Aminu Kano kuma bari shirin ya yi tattaki zuwa can kasuwar Kofofin Bayi inda MD Musa Sani Mai Nage shugaban kasuwar ya kaddamar da wasu koordinatoci guda 18 a kasuwar waɗanda za su bibiyi tsaftace kasuwar da kuma sanya soso da sabulu su wanke ta da kabadakalolin da ake zargin ana tafkawa a kasuwar.
A kasuwancin da ake a yanzu mun fuskanci cewa akwai matsaloli daban da suka shafi 'yan kasuwa. Bayan maganar rashin ciniki zai hidimta al'ummar kasuwa kuma zai wa 'yan kasuwa Kofofin Bayi aiki.
Guda daga cikin koordinatocin da aka nada ya yi bayanin cewar kwalliya fa za ta biya kuɗin sabulu.
Suna na Muftawul Khair Usman. Za mu je mu yi aiki tukuru wanda kusan shi aka kallama aka sako mu a cikin wannan kwamiti.
Sai dai abin da ke ciwo al'umma tuwa kwalliya musamman al'ummar kasuwar Kofofin Bayi da ma al'ummar jihar Kano bai wuce yadda batun shugabanci a wannan kasuwa ya ta san mu zama wani iri. Domin ko yau sai ka ji Abubakar Tsamiya Mariri ya fito ya ce shine shugaba. Gobe kuma sai a ji MD Sani Mai Nage ya fito ya ce shine shugaba. To da alama dai ana samun wani abu mai gwabi idan mutum ya ce shine shugaba musamman ma a kasuwar Kofofin Bayi. Shin me isa ba a yin haka a kasuwar Sabon Gari? Shin me isa ba a yin haka a kasuwar Kurmi? Duk ba kasuwanni bane. To amma dai da yake filin inda ranka fa baya yin kwanza sai da kara hakan ya sanya Aminan ya tuntubi Kabiru Abubakar Tsamiya Mariri.
Idan da ya zama shugaba to yanzu tenuwarsa ta kare kuma koda ba tenuwa ma bata kare ba yan kasuwa saboda wani dalili sun dau mataki na tsige shi.
To a wannan karan ma MD ya sake dawowa inda wakilin Maminu Abdu Bakano ma ya musu tambaya cewar ba an ce tenuwarsa ta kare ba.
Duk mutumin da ya tashi a Kofofin Bayi ya san cewa ni ne zababben shugaba na kasuwar Kofofin Bayi.
To dama Hausa hakan ce idan giwaye biyu na kokawa kasar wajen ce take dandana kudarta. Masu sauraro shirin inda nan ka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla a yayin da yara guda 9 nan 'yan asalin jihar Kano da aka cefanar da su a can jihar Anambra suka dawo gaban iyayensu suke ci gaba da walwala, a yau ne waɗannan yara suka kai wa mai girma gwamnan Kano ziyara a fadarsa domin dai ya sanya musu albarka ya kuma ga lafiyarsu. Sai dai a baya-bayan nan wani bincike da BBC ta gabatar ya bayyana cewa tun farkon shekarar nan ta 2019 kusan yara da mutane 700 aka sace a Najeriya.
Wani bincike da BBC ta yi ya nuna cewa daga watan Janairun shekarar 2019 da ke ciki yanzu an sace mutane kimanin 700 a fadin kasar nan. Alkaliman sun nuna cewa jihar Rivers ce wannan matsala ta satar mutane ta fi kamari. Daga nan sai Kaduna da Zamfara da kuma Katsina. Najeriya dai ta shafe tsawon lokaci tana fuskantar matsalolin tsaro daban-daban da suka hada da satar mutane domin kudin fansa. Ko a nan Kano ma dai satar yara ce ta addabi mazauna na wasu yankuna inda ko a baya-bayan nan rundunar 'yan sanda ta kubutar da yara guda 9 da aka sace daga nan Kano inda aka sayar da su a jihar Anambra kuma aka gano an sauya waɗannan yara suna da kuma addinin su.
To a gaida Samira amma daman an ce wani lokacin fa kulbace ke barna amma sai a labe a ce jawaci. Anan kuma lauyoyin ceton al'umma sun fara yin aikin su na gwagwarmaya domin kwato 'yancin haƙƙin matashin nan da ake zargin tsohon DPO kwanta-kwanta ya kwantar da shi ya kashe. har ma a yau barista Abba Hikima Fage ya bullo da wata sabuwa pil inda yace za su iya bakin kokarin su wajen ganin sun taimakawa mahaifin wannan yaro da yake binne gawar dan sa yau tsawon shekaru 20 ke ga dai barista Abba Hikima
shi bin haƙi ko kuma shari'ar bin kadin haƙin mutum na cin zarafin dan adam wanda kuma cin zarafi na ɗaya da zaka iya wa mutum shi ka dauki rayuwarsa kamar yanda sashi na 33 to babu wata doka wanda zata iya hana ainihin nema wannan wanda aka zarafin nasa haƙƙin sa ko mun tsawon lokaci
to a gaida barista har ila yau dai shi mahaifin wannan yaro ina kan bakansa na cewar wannan gawa fa ba zai rife ba kuma sai fa an masa adalci
tun daga Mila Road har zuwa Audu Bako Secretariat ba a taba zuwa da shi ba ko kwaya daya
shi
kwanta kwanta duk zuwan da nayi a lokacin wannan alkali wada Abubakar to lokacin shine alkalin daga Mila Road aka transfer shi dawo Audu Bako Secretariat
yanzu kuma sai hukumar Hizba ta jihar Kano inda hukumar Hizbar ta yaba wa ma'aikacinta inda yake karbacin hanci na naira 100 da aka bashi dan kada ya kwarmata wasu bayanai na sirri musamman ma abin da ya shafi harkar kwaya da ya gano Bardain gayyato wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma da cigaban labari.
Yan wanda ake zargi sun bayyana mataimakin komandar Hizbar wato Nuhu Muhammad Dala zunzurta kudi har naira 100 domin ya saki dan wannan su amma ya ki amincewa da wannan tayi. Hakan ya samu mataimakin komandan Hizbar wato mai kula da ayyuka na musamman Malam Shehu Tasu Ishaq ya kuma yaba wa dan Hizbar da ya aikata wannan abin alkhairi tare da daukar mataki akan wadanda aka kama.
Ba shakka su kansu kudin a yanzu suna hannu kuma dukkaninsu za a gabatar da su inda ya dace da kudin da kayan.
A gaida Baka Noma. Yanzu kuma sai ci gaban tattaunawa mu da matashin Bafulatan din nan wanda ya hada ce sunayen kananan hukumomin kasar nan guda 774 kuma ba tare da ya je makaranta ba kuma ya ce ba a radio ya koya ba
sunana Usama Yarima daga ƴan kwahilokar gamin Gigawa State Nigeria sai Borno 27 Abadan Askira Uba Bama Bayo Biyo Shebok Dambuwa Dikwa Gubiyo Guzamala Gwaza Haul Jere Kaga Kalabalje Konduga Kukawa Goyar Usa Mafa Magumiri Maiduguri Marte Mungunu Moba Ingala Ingaze Shani Sai Cross River Shabukwe
wannan fa ita ce baiwa daga Allah yanzu kuma sai wata gagarumin lambar yabo da ungiyar dalibai ta arewa ta yamma suka kana Manasir Salisu Zango da ita har ma a yayin gabatar da wannan gagarumin shaida wajen sirsa ba su kiyar su ma Manasirin wannan gagarumin lamba ne sakamakon yadda yake amfanar da al'umma
mun dai hankalinmu shine wannan bawon Allah ba tin yanzu ba mun dade muna jin irin yanda yake fadita shi wajen ganin zaƙuro abin da al'umma suke rasa shi ya fito da shi kuma a fada a media domin su karu
to ai dama hairun nasu manyan fa'un nasu Allah ya sa mu dace. Kafin mu gargare fili inda ranka ya karɓi takardar wata baiwa Allah, wacce aka nemi a saka sunanta. Wannan baiwa Allah ne tana fama da lalurar ciwon zuciya, har ta kai za a fitar da ita can kasar waje, inda ake neman dala 3,500, wato dai kwatankwacin naira miliyan 2 da ɗoriwa zuwa miliyan 3. Da fatan al'umma za a taimaki wannan baiwa Allah da ta nemi a saka sunanta. Sai kuma takardar wani bawan Allah mai suna Muhammadu Jamilu, wanda ya gama da lalurar, har ta kai asibitin Sheikh Muhammad Jidda, ke neman naira 135. Domin dai a samu a yi masa aiki sai kuma wata baiwa Allah mai suna Fatima Musa Jega wacce ta gamu da lalura har ta kai asibitin kashi na Dala ke neman naira 780 da doriya a matsayin kuɗin da za a yi mata aiki sai kuma takarda wata ɗaliba mai suna Jidda Abubakar da ta samu gurbin karatu a jami'ar Maiduguri inda take neman tsabar kuɗi har naira 27,600 a matsayin kuɗin da za ta registration da fatan za a tara agaza musu gaba ɗaya tiga daga kuma a nan shirin inda ranka zai daga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango Amin Abdu Baka Noma sai Amina Hamisu Isa da Saiba Umar Madaki Abdurrahman Hamisu na Madina shine wanda ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku ni kuma Yusuf Ali Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh